Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalabo akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa mita 102.5. Sai kuma tashar mu ta BOA da sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya yau ranar 28 ga watan Fabrairun shekara 2019 sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai
to an kawo karshen taron koli tsakanin shugabannin Amurka shugaban Amurka da na Koriya ta Arewa ba tare da shiri ba To bayan da tsohon lauyan Trump ya shaida wa kwamitin majalisar dokoki cewa wato Trump din dan launin wato dan wariyar launin fata ne kuma mai yaudara to shugaban Amurka yau ya faɗa alamus cewa zancen da Michael Cohen ke faɗa ba gaskiya bane sannan kasar Pakistan kuma ta sako matuki za ta sake matukin jirgin saman yaki India bayan da ta harbo jirgin nasa a farkon wannan mako
to kanin labarin kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari samun nasarar lashe zabe a Karo na biyu matasa da dattawa a jihar Kano na ganin
tabbas yadda mutanen jihar Kano suka goyi bayan shugaba Muhammadu Buhari suke kuma kan goyen bayan sa sun ya cancanci a ce abin da suka samu ya ba haka
haka kuma za ku ji cewa shugaban kasar Niger ya aike wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sakon taya murnar lashe zabe
Yusuf Muhammadu a cigaban wannan wasiƙa da a ɗaya gefe aka gabatar da ita a kafafen mallakar gwamnatin Niger ya jinjinawa al'ummar Najeriya saboda halin dattakon da yace sun gwada a yayin wannan zabe
sai kuma mamicin shirin lafiya uwar jiki da zamu kawo muku a wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya tukunna
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. An shirya liyafar rana ta manyan mutane a katafaren hotel din na Metropole. An kuma shirya wani bikin sanya hannu da shugabannin Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su yi a kan wasu yarjejeniyoyi. Amma kuma cikin gaggawa an soke dukkan bukukuwan kafin ma yau nan Alhamis kenan. Abinda ya kawo ƙarshen taron koli na biyu tsakanin shugabannin manyan ƙasashen ba tare da shiri ba. Trump ya faɗa cewa dole ne mutum ya kasance a cikin shirin tafiya a kowane lokaci. Ya kuma ce da ya sanya hannu akan wata takarda a yau. Ya ƙara tabbatar da cewa mun shirya takardun da za mu sanya hannu a kai. Trump ya faɗa cewa Kim ya buƙaci a ɗage takunkumin da aka ɗora wa ƙasarsa baki ɗaya. Mu kuma ba za mu iya yin hakan ba abinda Trump ya bayyana. A wani taro manema labarai da aka yi a birnin Hanoi bayan da ya gama tattaunawa ko kuma tattaunawar su da Kim Jong-un ya lalace. Shugaban na Amurka ya kuma faɗa cewa Koriya ta Arewa na da niyyar ta dakatar da shirinta na ƙirƙirar makaman nukiliya a wurare da dama da mu kuma muka buƙata amma kuma ba za mu iya ɗage takunkumin da muka sanya mata ba. Trump ya kuma ce sun tattauna akan rufe cibiyar makaman nukiliya a Yongbyon. Amma kuma sai ga wani batu mai tsarkakiya na cibiyar wato sinadaran uranium. Bayan da tsohon lauyan Trump ya shaida wa kwamitin majalisar dokokin Amurka cewa Trump ɗin ɗan wariyar launin fata ne mai yaudari ne. Shugaban na Amurka ya faɗa a yau Alhamis cewa zancen da Michael Cohen ya faɗi ba gaskiya ba ne kuma ya sha yin ƙarya. Da yake jawabi a wani taron manema labarai a Vietnam bayan taron kolin da yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, Trump ya ƙara jaddada cewa babu wata alaƙa da ta haɗa waɗanda suka yi mashi yaƙin neman zaɓe da ƙasar Rasha a lokacin zaɓen shekarar 2016. Cohen ya shaida wa kwamitin na bincike a jiya Laraba cewa ba shi da wata hujja a hannu da ke nuna cewa Rasha da 'yan kamfen ɗin Trump sun tattauna, amma ya ce yana kyau da zaton hakan ya faru. Cohen ya kuma ce wato ya taɓa jin wata tattaunawa tsakanin Trump da ɗansa Donald Trump Jr. kuma yana kyautar zaton akan batun ganawar da ta faru ne tsakanin wato manyan jami'an campaign ɗinsa da wani lauyan kasar Rasha wanda ke da alaka da gwamnatin kasar a shekarar 2016 a dogon Benin na Trump Tower dake birnin New York. Kasar Pakistan za ta sake matukin jirgin saman yakin India bayan da ta harbo jirgin a cikin wannan mako a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. Prime Minister Pakistan Imran Khan ne ya sanar da hakan a yau Alhamis a wani jawabi da ya da majalisar dokoki cewa Pakistan za ta saki wani komandan matukan jiragen saman yakin na da ake kiran shi Abinandan Vardhan a gobe Juma'a a wani matakin isani na zaman lafiya ga makwabciyarmu wadda take da makamin nukiliya. Ya ce a cikin kaunar mu ta zaman lafiya ina sanar da cewa gobe Juma'a ne kuma a wani matsayi ko kuma mataki na farko na bude wata tattaunawa zaman lafiya da India. Pakistan za ta saki jami'in sojan sama na India wace ta tsare shi. Tashin hankali tsakanin kasashen biyu masu mallakan makaman nukiliya dai ya kai ga rufe jiragen wato harkokin jiragen sama na ainihin kasashen guda biyu, lamarin da ya sa fasinjoji suka makale a can Pakistan din. Dakarun Pakistan da India dai sun yi musayar wuta a wani dan lokaci a yau Alhamis a yankin iyakar kasashen da ke Kashmir inda ake takaddama a kai. Dan take dai ba sami wani rahoto na wanda ya mutu ko ya jikata ba. Kasar Pakistan ta rufe hanyoyin jiragen samanta a jiya Laraba bayan da ta ce ta harbo wasu jirage na yaki na India da suka bi ta samanta wanda wato a yankin da ake takaddaban a kai kenan. Manyan jami'an gwamnati da ke tattaunawa akan batun ciniki da Amurka wato tsakanin China da Amurka sun faɗa a jiya Laraba cewa ko shakka babu ba a kusa da cimma yarjejeniyar kasuwanci da kasar China ba. Akwai abubuwa da daman da ya kamata a yi kafin a kai ga kulla yarjejeniyar, inji wakilin Amurka akan harkokin cinikayya Robert Lighthizer yayin da yake bada bahasi a gaban wani kwamiti na majalisar tarayya a nan Washington. Ya kuma ce idan muka yi haka ko kuma aka kammala waɗannan abubuwa wato in har kuma idan muka iya cimma kuduri a kan batun aiwatarwa to yana yiwuwa a cimma yarjejeniya da za ta bamu damar warware takaddama na wannan abin da muke yi kuma inganta alakar da ke tsakaninmu da kasar China. Amurka da China su ne kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya, sun kwashe watanni da dama suna tattaunawa akan cimma sabuwar yin yarjejeniyar kasuwanci duk da cewa sun yi wa juna wato haraji mai yawan gaske na kayayyaki da suke aikawa.
Babu ya koma kirki ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kwana guda bayan da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya karbi takardar shaidar cinye zabe a karo na biyu daga hannun shugaban hukumar zabe Farfesa Mahmud Yakubu, bakin matasa da dattawa a jihar Kano ya zo guri guda game da bukatar da ke akwai ga shugaban ya baiwa jihar kulawar da ta dace da ita ta fuska ababen raye kasa. Daga kanan Dabu ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Wannan dai shine karo na biyar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu gagarumin rinjaye a Kano tun bayan da ya fara takarar shugabancin Najeriya a shekara ta 2003. Sai dai da haka da dama mutanen Kano sun koka wajen samun abubuwan da za su haɓaka harkokin tattalin arziki da noma da ci gaban masana'antu da kasuwanci da Kano ta yi shura a kansu. Wasu matasa da nazanta da su sun ce sun yi mamakin yadda shugaban ya mayar da Kano saniyar ware a cikin shekaru hudu na gwamnatinsa.
Kamar lokacin da aka zo zaben 2015 kowa ya san cewa Kano sun fi kowa ba da ƙuri'u, to sai aka zaci su mutanen Kano za su samu tagomashin wannan ƙuri'un da suka bayar. To gaskiya a shekara hudu nan da Buhari ya yi, gaskiya ba za a ce mutanen Kano sun amfana da gwamnatinsa a kan wannan ƙuri'un da suka bayar ba. Abin da dai 'yan Kano zai ce gaskiya ya amfana da shi shine a prison da aka kawo ake mana anan shine jigon aiki na zahiri da muke gani.
Tabbas yadda mutanen jihar Kano suka goyi bayan shugaba Muhammadu Buhari suke kuma kan goyen bayan sa sun ya cancanci a ce abin da suka samu ya ba haka. To amma kada mu manta so ya danganta da yadda mutane suka kalli al'amarin. Amma magana ta domin Allah shine Kano sanar da bukatar abin da ya fi abin da aka yi mata bisa duba da yadda suka ba gwamnati nan goyen bayan shugaban Muhammadu Buhari.
Su ma dai dattawa a Kano sun tabbatar da yanayin rashin rabota sosai da kayayyakin haɓaka rayuwar jama'a daga gwamnatin tarayyar Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari cikin shekaru hudu. A yayin walimar murnar cin zaɓe ga magoya baya shugaban kwamitin yaƙin neman zaɓen shugaba Muhammadu Buhari a bana a jihar Kano Alhaji Sabana Nono ya yi ƙarin haske game da wani lafazi da ya yi lokacin da yake gabatar da jawabi ga ɗimbin mutanen da suka halara a wurin cewa yanzu Kanawa suke bin shugaba Muhammadu Buhari bashi.
Abinda nake nufi mai sauki ne wannan karin ya juyo ya yi mana abubuwa wanda ya shafi sha'anin kasuwanci, wanda ya shafi sha'anin masana'antu, wanda ya shafi sha'anin hanyar jirgi, wanda ya shafi sha'anin hanyar mota. Waɗansu an fara su, waɗansu kuma suna kan hanya, amma muna so iƙaimi kafin ya sauka.
Shi kuwa Jeneral Bashir Salihu Magashi mai ritaya cewa ya yi sun ɗaura ɗamarar ganin cewa Kano ta rabauta da aikin gwamnatin Buhari a wannan karo.
Inda dai an yi nasara kuma mun gane kurakuranmu, za mu ba shugaban ƙasa lokaci mu ga ya aiwatar da abin da muka bukata don ƙasar Kano ta samu cigaba ko kuma ta kamo sauran jihohi na kudu.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Shugaban ƙasar Nijar ya aika wa shugaban Muhammadu Buhari sakon taya murna wato sakamakon lashe zaben ranar Asabar da yayi. Muhammadu Yusuf ya bayyana wannan nasara a matsayin wata damar da za ta bai wa gwamnatocin ƙasashen biyu sukunin ci gaba da ayyukan haɗin gwiwa da suka kaddamar don jin daɗin al'ummominsu. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Shugaban kasar ta Nijar da ke cikin na farko-farko a jerin shugabannin kasashen da suka aike wa shugaba Buhari sakon taya murnar galabar da ya samu a zaben Asabar ɗin da ta shige, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ina farin ciki da hukumomin kula da harkar zaben Najeriya suka bayyana sakamakon zaben da ya gudana a ranar 23 ga watan Fabrairu, wanda ya baiwa shugaba Buhari nasarar lashe zabe a karo na biyu, don ganin ya ci gaba da shugabancin Najeriya. Abinda a fili yake nunin an samu cigaban demokaradiyya a wannan yanki. Isu Muhammadu a cigaban wannan wasiƙa da a ɗaya gefe aka gabatar da ita a kafafe mallakar gwamnatin Nijar ya jinjinawa al'ummar Najeriya saboda halin dattakon da ya ce sun gwada a yayin wannan zaɓe. Sannan ya yaba wa hukumar zaben ƙasar, wacce ya ce cikin ƙwarewa ta tafiyar da tsare-tsaren zaben da masu sa ido suka kira sahihi, wanda ya gudana cikin yanayin haske da adalci. Shugaban ya ce al'ummar Nijar na mai alfahari da nasarar ta Muhammadu Buhari, saboda cewarsa al'amari ne da ke ƙara ƙarfafa ayyukan haɗin gwiwar da ƙasashen biyu suka sa gaba, waɗanda ke hangen ƙara danƙon zumunci da ƙarfafa zaman lafiya da tsaro a baki ɗayan wannan yanki. A ƙarshe shugaba Isuhu ya ƙara jaddadawa shugaba Buhari cewa a shirye yake su ci gaba da aiki tare domin tunkarar dukkan wani ƙalubalen da ke gaban Nijar da Najeriya da ma baki ɗayan yankin Afirka ta Yamma. Dama dai tun a yayin yakin zaben ƙasar ta Najeriya, alamomi ke nuna cewa ra'ayin mahukuntan Nijar ya fi karkata ga ɗan takarar APC Muhammadu Buhari, bayan da aka hango gwamnan maraɗi da na zandar a wurin gangamin da jam'iyyar mai mulkin Najeriya ta gudanar a Kano, kafin daga bisani a soma jin wata waƙar da ƙungiyar Albashir ta Nijar ta rerawa don takarar Buhari da nufin farfagandin zaɓe. A shekarar 2015 jamhuriyar Nijar ce ƙasar da Muhammadu Buhari ya zaɓa don ƙaddamar da ziyarce-ziyarcensa zuwa waje a matsayinsa na shugaban tarayyar Najeriya, lamarin da ake alaƙantawa da ɗan'uwantakar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Nigeria. To madalla gaida Sulemu Mini Barma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 10 da minti 15 na safe. Yanzu kuma ga Hawwa Umar dauke da shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan ciwon zazzabin lassa. Zazzabin lassa ciwo ne da ke da saurin yaduwa wanda beran lassa ke haddasawa. Yakan galabaitar da mai dauke da cutar, a wasu lokutan yakan kai ga rasa rai. Muna tare ne da kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Masu saurare, barkamu da wannan lokaci.
Likita, ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan wato cutar zazzabin lassa?
Cutar zazzabin lassa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral fevers, wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini, kuma kwayar cutar lassa virus ita ke kawo wannan cuta.
Da wasu alamomi ake gane cewa mutum ya kamu da ciwon zazzabin lassa?
Da farko, cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro, babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka, ciwon kai, mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo, baya son ya ci abinci da sauransu. Wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan. Daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara. Zazzabin ne ya kasance yayi tsanani sosai, in aka gwada zafin jikin ma'aunin Celsius ya kan iya kai wajen 39-40 abin da ya sama. Kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan dorawa, sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki, sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga, ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba.
Kai bayanin cewa wasu kwayan cuta wato virus ke kawo wannan zazzabin lassa, su kuma me ke haddasa waɗannan kwayoyin cuta?
To waɗannan kwayoyin cuta suna rayuwa a wani bera. Beran nan kuma yana da dan bambanci kadan da beran gida, yawanci beran daji ne. Yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai, shi yasa ake ce mai multimammate. Sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama. Garuruwa da dama zaki ga idan kina tafiya akan hanya, mutane suna shanya abinci a bakin titi. Wani lokacin dalilin da yasa kenan sai beran nan ya shigo ya kokarin cin abincin nan, sai ya fitsari a wurin nan, sai ya kasance fitsarin ya hadu da abincin. Wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu, berayen sai ya kasance sun fantsama sun shigo cikin gari. To suna haihuwa, matukar haihuwa cikin dan lokaci kankani suke hayayyafa. Sai kasance idan fitsarin su yazo ya hadu da wani sanadi na abincin dan adam, sai ya shigo cikin jama'a. To kuma dan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin, sai kasance ta yadu kenan ta wannan hanya.
Misalin da kai bayani ko mera yayi fitsari akan abinci, aka zo aka yi amfani da wannan kayan abincin, shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu?
Ta kan dan rayu na dan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin, shi yasa take da saukin yaduwa. Sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan ta kan iya daukar lokaci bata nuna ba. Wasu tana iya nuna a cikin dan kankanin lokaci, kwana 2 zuwa kwana 5, amma ta kan iya kai har sati 3 bata nuna alama ba a jikin mutum. Sannan kuma a lokacin da mutum take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba tare da an sani ba.
Kamar cuta, wasu hanyoyi mutumin da ke dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a?
To shi ma zai iya kasancewa ko ta duk wani abu, ko yawo, ko jini, ko majina da sauransu, ko ta fitsarin kamar shi ma yadda wancan bera yake iya fitar da ita, duk ta wani hanyar da ruwa da jini zai iya fitowa, zai taba mutum zai iya yada ta. Saboda haka zai iya misali amfani da bandaki ya taba handle din mabudin kofa, wani ya shiga ya taba shi ma bai sani ba, sai ya kasance an yada ta cikin al'umma, shi yasa take da saurin yaduwa cikin al'umma.
Shin cutar zazzabin lassa kan shafi yaran da suke cikin ciki?
Idan mahaifiya ta kamu da cuta zai iya yiwa jariri ya samu, saboda yadda alaka ta da jaririn nan. To amma mafi yawanci irin wannan da wuya ta rayuwar da har za ta iya ma haihuwar yaron. Matukar ta kamu da wannan cuta har cuta ta kamu to da wahala har ta iya haife yaron zai kasance saboda kin ga yadda suke bala'in zubar da jinin nan. Tashin hankali ne, jini ne zaka ga yana zuba kamar famfo. Da wahala ko ita din ko jaririn su kai labari a irin wannan hali.
Mun gane cewa cuta ce wadda take da hatsari kuma take da saurin yaduwa. Shin tana da rigakafi?
To gaskiya rigakafin ta na farko shine daukar matakan kare tsaftar abinci, sannan kauda waɗannan beraye, sannan yanayin yadda mutane ke shanye abinci da abubuwan da ake amfani da su wurin abinci a bakin titin nan da kone-konen daji da ake koro beraye nan suna shigo cikin gari sune abu na farko da za a yi. Ya kasance wanke hannu, mutane suna wanke hannu matuka, a rinka rufe abinci da duk abin da ake amfani da shi wurin abinci, misali kayan kitchen an amfani an wanke su to a rufe su yadda kada beraye su samu damar da za su mu'amala da wurin. Abinci a rinka rufe shi, ruwan sha a rinka rufe shi, a kuma kare yadda ake samun ruwan sha kamar misali rijiyoyi ya kasance suna da marafa da sauransu.
Yaya za mu kwatanta yawan yaduwar cutar a Najeriya?
To a Najeriya gaskiya ta kai matsayin annoba. Kwanan nan zaki ji jihohi da dama ana ta bayani saboda ta yadu, saboda ka tana da yawan gaskiya ta kai matsayin annoba.
Likita, wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi domin kare kansa daga kamuwa da wannan cuta mai illa mai yawan yaduwa wato zazzabin lasa?
To duk lokacin da aka yi zargin mutum yana da ciwon nan, kada ƴan uwa su ce bara a bar shi a gida, da bukatar a kai shi asibiti, dan idan asibiti an tabbatar da cutar nan to su din da suka yi mu'amala da shi akwai abin da za a iya taimaka musu da shi, sannan kuma a kare yaduwar ta daga cikin al'umma. Sannan ko yanayin yadda ake mu'amala da gawar wanda ya rasu da wannan cuta, akwai matakan da ya kamata a dauka. Yana da hatsarin gaske don ko bayan mutuwar shi dan ruwa da ko jini ko bayan gida zai iya yada cutar nan ga mutane. Saboda haka da bukatar a sanar da bangaren jami'an lafiya wanda haƙinsu ne su zo su dauki matakin da ya kamata na kare yaduwar annoban nan cikin al'umma.
Mafi yawanci akan ce duk abin da aka dafa shi yakan kashe cuta. Misali ma in ana zargin ko ruwa ba shi da tsafta, akan shawarci mutane su tafasa ruwan nan domin a bar shi ya sanyi kafin a sha. Shin ita wannan cutar wuta baya kashe ta ne?
Wuta za ta iya kashe kwayar cuta. To amma misali a ce an dafa abincin na abincin lafiya lau, amma kuma farantin da za a zuba abincin akwai matsala. To kin ga in aka zuba still in an ci za a samu matsala kenan. Saboda haka za a kula da tsaftar abinci da kuma tsaftar kayan mu'amala da abincin da kuma ta yanayin rufe kayan idan an wanke su, sannan a san dai da za a guji mu'amala tsakanin beran da al'umma.
To likita, za a iya cewa kenan cutar zazzabin lasa tana da kamanceceniya da cutar Ebola?
Tana da kamanceceniya da ita, shi yasa dukansu ake kiran su hemorrhagic viral fever. Wato dukansu suna da yanayin kasancewar na ɗaya dai jinsin virus ke kawo su, na biyu suna kawo zubar da jini, kuma suna kisa matuka, na uku kuma suna yaduwa cikin al'umma cikin kankanin lokaci.
Cutar nan tana da hatsari, ga kuma saurin yaduwa, ga kuma illolin da take kawowa, don a lokuta da dama akan rasa rai ko kuma akan rasa mutumin da ya kamu da wannan cuta. Wani mataki hukumomin lafiya suke dauka a asibitoci domin wayar da kan jama'a game da tsaftar muhalli da yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar nan?
To a har kullun zaki ga ana ta campaign akan kula da tsaftar abinci da sauransu, saboda yana kare cututtuka da dama a lokaci daya. Tsaftar kadai za ta kare faruwar cututtuka da dama. Kuma zaki ga gidajen rediyo kamar naku da sauransu ana ta kokarin wayar da kan jama'a akan illar waɗannan cututtuka da kuma amfanin kula da tsaftar nan. Yana da matukar amfani.
Shin akan zo a warke har mutum ya rayu ya ci gaba da mu'amala bayan ya sha fama da cutar?
Akan samu wanda suka rayu, wasu su kasance sun samu matsaloli ko abin da ya shafi ji ko gani, wani lokacin tabin hankali idan ya kasance ya shafi kwakwalwa da sauransu, amma akan warke kuma a ci gaba da rayuwa. takan iya haifar da matsala na dindindin. Akan samu waɗanda sukan ci sa'a kuma su warke din bata bar musu wata matsala ba, amma mafi yawanci daga waɗanda suka kamu daga cutar gaskiya sukan mutu ne.
To masu sauraron mu, duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, kuma da fatan an ji, da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu domin kare kai daga kamuwa da cututtuka, domin an ce rigakafi yafi magani. Haka kuma masu iya magana sun ce lafiya ita ce uwar jiki. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
To madalla a gaida Hawwa Umar, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauraro ke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Shehu Kashalla, kafi sa ana zikiri ƙaramar hukumar Warji a jihar Bauchi. Ya ce, salamu biyu Hausa, muna addu'a shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Allah ya bashi ikon cika alƙawarin da ya ɗauka game da cin hanci da rashawa. Amin summa amin. Sai kuma saƙo daga Lawar Sani na Kawu Daura, ya ce, salamu alaikum muri Amurka. Ina kira ga jami'an road safety da ke garin Daura da su sa ido a kan yadda 'yan Achaba ke gudun ganganci da yara ɗalibai da suke ɗauka zuwa makaranta, ko idan an taso ya kamata a hana musu gudu da yaran jama'a domin kaucewa faruwar haɗarin da ka iya haifar da asarar rayuka. Sai kuma saƙo daga Abubakar Kawu Girgir, ya ce, mulki dai na Allah ne, kuma yana agun kowa, kuma ya baiwa duk wanda ya so a lokacin da ya so. A saboda haka muna kira ga Atiku Abubakar da cewa yayi hankuri ya rungumi kaddarar shan kayan da yayi a wannan zaben da aka yi. Idan yayi hakuri, idan da rabansa a gaba, Allah zai iya bashi. Sai kuma saƙo daga Shehu Adamu Rijau, ya ce, muna taya shugaba Muhammadu Buhari murnar lashe zaɓe karo na biyu da ya yi. Ubangiji Allah ya taya shi riko, kuma ya masa jagora. Amin summa amin. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Akitela Malam Madori a jihar Jigawa. Baki ɗaya sun ce, assalamu alaikum biyu Hausa, don Allah ku bani dama na yi kira ga 'yan uwa na matasa da ya kamata mu gudanar da murnar samun nasarar zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lumana, ba tare da tsokana ko cin mutumci ba, domin kaucewa jefa ƙasarmu cikin rikici. Zaman lafiya ya fi komai daɗi.
To madalla, muna godiya ga waɗanda suka samu dama aiko da saƙo. Sai a ci gaba da aikowa, mu kuma za mu ci gaba da kawo muku. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Bayan da tsohon lauyan Trump ya shaidawa kwamitin majalisar dokokin Amurka cewa Trump ɗin ɗan wariyar launin fata ne mai yaudali ne, shugaban na Amurka dai ya faɗa yau Alhamis cewa zancen da Michael Cohen ya faɗi ba gaskiya ba ne, kuma ya sha yin ƙarya. Ƙasar Pakistan za ta sako matukin jirgin saman yaƙin Indiya bayan da ta harbo shi a cikin wannan mako a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. Prime Minister Pakistan Imran Khan ne sanar da haka a yau Alhamis a wani jawabi da yi wa majalisar dokoki, cewa Pakistan za ta saki wani kwamandan matukan jirgin sama na yaƙi da ake kira Abnadan a gobe Juma'a kenan, a wani matakin ihsani na zaman lafiya ga makwabciyar ƙasar mai makaman nukiliya. Ya ce, a cikin ƙaunarmu ta samun zaman lafiya, ina sanar da cewa gobe Juma'a ne muke wato a wani matsayi na matakin farko na buɗe wata tattaunawar zaman lafiya da Indiya. Pakistan za ta saki jami'in sojin sama na Indiya ba tare da wato tsare shi kuma ba. Manyan jami'an da ke tattaunawa a kan batun cinikayya a tsakanin Amurka da wato China kenan sun faɗa a ranar jiya Laraba cewa ba a kusa cimma yarjejeniyar kasuwanci da ƙasar ta China ba. Akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi kafin a kai ga ƙulla yarjejeniyar.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za mu buɗe muku layuka domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada manta za a yi sake ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu amaradin Babaya Ko Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Tadi wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na Mustadan Mr. Phil Hashin Gumen nake cewa sai mun sake haduwa ina anjima. Yanzu kuma sai a gyara zama ga Daula da Zarau dauke da shirin yau da gobe, shirin matasa.